أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه أدود ثلاثين دبيو wadda ta yi daidai da 20 ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 20 a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata za mu tashi aya ta 109 a cikin suratul ma'ida insha Allah tambaya ta farko da aka rubaito a cikin tambayoyin jiya shine neman addu'a ce da ta ƴan uwa musulmi akan karatun jarabawa kan Allah madaukakin sarki ya ba su muwafaka da dacewa da cin jarabawa amin sai kuma neman ƙarin bayani akan yanda mutum zai yi idan ya raka gawa makabarta a mustahabbi ne kada ya zauna har sai an ajiye gawar sannan zai iya zama a gefen kabarin ko ya tsaya duk wanda yayi daidai ne sannan yayin da zai shiga makabartar ya karanta addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yace yana karantawa in ya shiga makabarta shine assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minna walmustaakhirin nas'alullaha lana wa lakum alafiya antum salafuna wa nahnu bil athar mutun ya karanta wannan yayin da zai shiga cikin makabartar sai ya zamanto duk wani bawon Allah da yake kwance anan ya gaishe shi da wannan gaisuwa kuma yayi masa wannan kyakkyawar addu'a shi ma kuma yayi makansa wanda wannan aiki na gari ne da yake tawassuli da shi kan Allah ya amsa tasa addu'ar sannan yayin da aka zo sanya mamaci a cikin kabari din mustahabbi ne da shi da duk wanda yake wajen su ce bismillahi wa ala millati rasulillah ana sa shi a cikin kabari da sunan Allah kuma akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan aka tashi binne shi ya kokarin musharaka wajen zuba kasa akan rufe kabarin sannan bayan an gama rufe shi ya tsaya a wajen yayi masa addu'a sunna ce yin addu'a ga mamaci bayan an riga an gama binne shi amma baya daga cikin koyarwa ayi da sauti daya ko ayi wani yana bayarwa babu laifi wanda bai iya addu'ar ba idan wani ya dauka kamar yayi addu'ar yana cewa amin da addu'ar sa kuma addu'ar da ake so ayi neman gafara ne kuma wanda yake abu ne mai sauki mutun zai iya tunda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da shi akan imani domin yanzu ne ake masa tambayar kabari saboda haka mutun ya yawaita cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu bil qawli thabit Allahumma afihi wa'fu anhu Allahumma thabbithu inda su'al da abinda ya kama da wannan yanda yazo na wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa a nema masa gafara da kuma a noma a roƙan masa Allah ya samu thabati saboda haka koda mutun ya zo wajen waɗanda suke yin wannan addu'ar ne ana cewa a karanta masa kaza a karanta masa kaza lokacin da ake wannan kai ka shagaltu da yin wannan addu'a da ta zo a cikin sunna shine abin da yake aula na'am a mutun yayi abin da ya inganta shine abin mutun yayi abin da ya inganta shine amma dukkan abu mutun a rinka tahari din sunna ba abin da aka kirkiro ba yin wannan addu'an da ake yi a karanta qul huwallahu a karanta sura kaza da sauransu bashi da asali abin da aka rawaito daga Abdullahi bin Amr bin al-As ku tsaya akan kabari na gurgurdan yanda za a karanta suratul baqara to wadansu suna tawili da wannan cewa wannan shine asali na a karantawa mutum wadansu surori na alqur'ani shi ku cewa yayi gurgurdan yanda za a raba raƙumi yanda za a karanta a wata riwayar gurgurdan yanda za a yanka raƙumi a raba namansa ku tsaya a kaina domin ne istinasi ne ɗebe haso da tsayawarku a kaina tunda kun ka tsaya a kansa addu'a za ku rinka yi masa to addu'ar kowa ya rinka yi ne haka magabata na ƙwarai suke yi ba a ruwaito kan cewa suna yi da sauti ɗaya ba ko ana karanta waɗansu ayoyi na alkur'ani ana karanta a ce a karanta masa sura kaza a karanta masa sura kaza mamaci yana amfana da karatun alkur'ani idan mutum ya yi karatun alkur'ani ya yi addu'a bayan karatun alkur'ani ya yi tawassuli da karatun addu'a da karatun alkur'ani kan Allah ya amsa addu'ar da yake ma wannan mamaci ba ya isa ba ya ce ya isa da kan ladan gare shi ba tunda lada baka mallake shi ba balantana haka bayar da shi abun duniya zaka bayar da shi amma amma lahi abun alhasanat baka da iko akai Allah shine yake da tasarrufi akan wannan hasanat din dan haka baya baka taba samu a cikin kaulin wani daga cikin magabata na kwarai ba ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'it tabi'in wanda yake cewa Allah ka isar da ladan abinda muka karanta ya zuwa garan wani babu wannan daga cikin malamai da suka yi inkari kuma suka yi kalubalen cewa babu wannan akwai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin al-Fatawa akan matsalar da aka tambaye shi akan irin wannan in aka tashi sanya gawa a cikin kabari ana shigar da shi ne ta kafar kabari din ta kafarsa za a so masawa to yawanci wannan saboda mu shakku muke yi amma wajen lahadu shine yake wannan yake ta'asir sosai a so masa kafar sannan a sanya gaban tunda shi shak a jikin bango yake haka yazo a cikin sunna la'alla saboda sunna shine inda ake yi a can a Madina saboda karfin kasar lahad ake wanda yake shine yafi ga kasa wadda take mai kamewa amma irin kasar mu nan da ake yawan ruwa in akai lahad ruftawa zai rinka yi shi yasa ake yin shakku anan a sha'a a tsagara mi a sa mutum sannan a rufe shi duk ta yanda ya saukaka wajen rufewa din ya wajen sa shi a cikin kabari din yayi amma in shi ma zai a sanya shi ta kafa din kamar yanda aka ce ne wajen lahadu din shine aula saboda koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kafarar rantsuwa kace a kace fatuwar sayyidina ali shine za a ciyar da rana da dare to shin sauran kafara ita ma ciyarwar za a yi ne da rana da kuma da daddare wannan shine asali in abinci zaka ciyar din ba wato kamar ciyarwar rana daya kenan shine kamar ciyarwar rana daya wannan shine fatuwar sayyidina ali radiyallahu anhu ba kawai ga fatuwar rantsuwa ba hatta sauran ga kafarar rantsuwa ba hatta sauran kafaran ma da ta kunshi ciyarwa tambaya ta uku shine zakka ana bayar da ita daga jari ne ko daga riban da aka samu a shekarar ana bayar da ita daga asalin jari da riba da asalin jari da ribar da ta hau kan wannan jarin wanda yake za a fitar masa da zakka alal misali kasuwancin da kake yi jarinka ya kai miliyan ɗaya kuma yayin da shekara ta zagayo an samu riba na 200,000 ko da ribar nan bata shekara ɗaya ba to wannan ribar zaka hada ta da asalin jarin wa haulu ribhil mali haulu aslihi ka'idar da malamai suke rubuta a cikin littafin fiqihun su haulin riba da aka samu cikar shekarar ribar dukiya shine cikar shekarar uwar kudin wannan dukiya saboda ka ribar sai ka hada ta tare da uwar kudin miliyan 1,200,000 sai ka fitar musu da zakka shine abinda zaka fitar da zakka duk da yake 200 din bata cika shekara daya ba amma saboda kamar dori ce ta zo kari ce akan asalin ribar akan uwar kudin sai ka hada tare da uwar kudin wannan yace adda Allah ya tunatar da iyaye akan zaka ga suna umartar ƴaƴansu ga su yi sallah a cikin wannan watan har suna cewa in ba ku yi ta ba ba ku da azumi amma bayan azumi ko oho ba ruwansu da su to wannan kuskure ne tunda maqsudin kula da sallah a cikin azumi shine bayan azumi a cigaba da kula da ita saboda haka idan aka umarce su da kula da sallah a cikin azumi bayan azumi kuma ya zamanto ba a kula da su to wannan an takaita wajen bin umarnin Allah tunda Allah ta'ala cewa yi wa amur ahlaka bis salat ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha ka dage a cikin yinta ma'ana a cikin Ramadan da a cikin lokacin da ba Ramadan ba kuma wannan haƙin iyaye ne babban haƙi ne na iyaye kan su sanya ƴaƴansu su yi sallah sai kaga uwa ta yi sallah amma ta koma ta ci gaba da bacci, tana tausayin ƴaƴan su ba su samu isasshen bacci ba. To wannan kuskure ne, ba tausaya musu kike ba, kai suke yi cikin halaka, kuma yayin da kike yi wannan baccin a cikin saban Allah kike. Tunda wajibi ne ki umarci ƴaƴanki da sallah, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati li sab'in, ku umarci ƴaƴanku da yin sallah in sun kai shekara bakwai. Kuma idan miji ya san cewa matar, ba za ba ta horan ƴaƴansa kan su yi sallah, kuma bai tsaya ya tsaya akan ta kan ta hori ƴaƴan ba a lokacin da shi baya nan, shi ma nan ya saba ma Allah, wajibi ne ya tsaya akan ta da akan yaran kan su tsayar da sallah. Wannan ma abin nan dinsa na biyu shine shi ma ya masa addu'a saboda sun zana jarabawa kan Allah ya ba su nasara da ƴan uwana da ƴan uwansa gaba ɗaya. To da su da shi da ƴan uwansa da duk wanda suke jarabawa, Allah madaukakin sarki ya ba su nasara, ya ba su muwafaka, kuma ya sanya karatun nasu ya zamanto na tsoron Allah. Ya halatta mutum ya ba da kuɗi don a ɗauke shi aiki, rashawa ce wannan, bai halatta ba. Allah ba zai sa albarka a cikin wannan aikin ba, bai halatta ba. Idan mutum zai kwanta bacci sai ya yi addu'a, ya kwanta bai daɗe da kwanciya ba, sai laruri ya dame shi, ya je ya shiga banɗaki ya dawo, sai ya sake addu'ar kwanciya baccin, ko kuwa al'aula ya sake addu'ar. Tunda wannan tashin da ya yi kamar ya tashi ne ya yi wani abin daban, ya sannan ya sake dawowa ga makwancinsa. In ya sake dawowa ga makwancinsa ya sake wannan addu'ar. Ko babu alkhairi babu komai a cikin wannan, ƙarin haske ne da ƙarin tsari da ƙarin samun lada. Wannan yayi gaisuwa gare mu baki ɗaya ashabin wannan majalisi, yace ni na kasance ina fama da larura ta in'ina, tana hana ni abubuwa da yawa, musamman gurin karatuna da sauran mu'amala ta yau da gobe. Don haka ne nake so gurin wannan tafsiri mai albarka a taya ni da addu'a, Allah ya raba ni da ita, da kuma duk wani musulmi mai yi shi ma Allah ya raba shi da ita wannan cuta. Ga duk wanda ya ji ko a radio ko a TV shi ma ya taya ni da addu'a, in kuma da wani taimako da ake yi mata a taimaka a sanar da ni. To Allah madaukakin sarki ya raba ka da wannan illa da wannan aibi da Allah ya jarabce ka da ita, da duk ma wanda yake da wannan illa da wannan aibi, hakika illa ce. Kuma da abinda zaka yi kokari na neman waraka sai ka nema, tunda Allah madaukakin sarki bai saba sanya wata cuta ba face ya sanya mata magani, ya sanya mata waraka. Allah madaukakin sarki ya yayi maka ya warkar da kai. Kafin mu fara karatun yau, akwai tambaya da aka yi ta karatun aya ta biyun ƙarshe da muka karanta jiya, wanda wani abu na tafsirin ta bai fito ba. Fadin Allah ta'ala, fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayani. Saboda waɗansu ɗaliban ilimi sun yi bayanin cewa basu gane wato tafsirin musamman ta fuskar larabci bai fito a gare su sosai ba. Wannan ayar hakika tana daga cikin irabin da yafi komai wahala a cikin Alkur'ani, kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa. Allah ta'ala cewa fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithma, idan aka gano cewa laifi ya tabbata a kansu, shine cewa su waɗanda ba musulmi ba da suka yi shaidar, ya tabbata a kan cewa sun yi ƙarya a cikin shaidarsu bisa wato alamomi na waƙi'in abinda yake akwai. To Allah ya ce fa akharani yaqumani maqamahuma, waɗansu daban yaqumani maqamahuma, su tashi su tsaya a matsayinsu na bayar da shaida, a matsayin waɗancan kafiran na bayar da shaida. Maqamahuma dhamirin yana komawa ya zuwa ga su alladhina istahaqqa ithman, su masu shaidan na farko waɗanda suke ba musulmi ba. Akharani din kuma waɗannan musulmi kenan. Yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayani, daga cikin waɗanda al'awlayani wato waɗanda suka fi cancantar ayi wasiyar a gare su, su ne dangin shi wanda ya mutu, al'aulayani jam'un aula, ai waɗanda suke ai al'ajdarani al'ahaqqani, waɗanda su ne suka fi cancanta ga ayi wasiyar a gare su. Su wato biyu din su zamanto daga cikin su, wato daga cikin waliyan da wasiyar take tabbata a gare su, wanda su ne ake yin wasiyar a gare su. Wannan ita ce qira'ar Hafsu an Asim. A wata qira'ar, fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istuhiqqa alaihim, waɗansu mutum biyu su tashi su tsaya su shaida daga cikin waɗanda yin wasiyar ya cancanta a gare su. Ay ustuhiqqa alaihimul isa, waɗanda suka cancanci a yi wasiya a gare su. Duk dai ma'anar ɗaya ne. To amma a nan wajen al'aulayani sai ya zamanto badal ne na akharani, wato huma al'aulayani su ne waɗanda suka fi cancanta kan su yi rantsuwa ɗin. Wato al'aulayani sai ya zamanto badal ne na akharani, kamar yana daɗa bayyana su wane ne biyun waɗanda za su yi wasiyar daga cikin waɗanda suka cancanci, su waye biyun waɗanda za su tashi su yi shaidar daga cikin waɗanda suka cancanci a yi musu wasiyar. Sai zamanto waɗansu ne da su ne suka fi dacewa a kan su tashi su yi rantsuwa ɗin, saboda kusancinsu da shi mamacin wanda ya wasiya ɗin. Fassara yanzu ta bayyana? Fassara ma'ana ta bayyana alal qira'atayn. Wato waɗansu biyu su tashi su yi shaida, su biyu nan da za su tashi su yi shaida daga cikin dangin wanda ya mutu, waɗanda suke su ne ahalin a yi musu wasiya. Su ɗin nan su ne suka fi cancanta da su ne suka fi kusa da shi mamacin, kuma su ne suka fi dacewa kan su tashi su bayar da shaida. Sai su tashi su bayar da shaida. Fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahaqqu min shahadati ma yazwa ga ƙarshen shaida. A cikin hukunce-hukuncen wannan ayar akwai matsala guda biyu wadda bamu tambihi matsala guda ɗaya wadda bamu tambihi akan ta ba, shine me yin shaida yayin rantsuwa. Tunda kaga Allah ta'ala cewa yi fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba, wato siran tsuwa shaida suke bayarwa. Me shaida ana ce masa yayin rantsuwa? Da rantsuwa a shaida alama ce ta tabbatar da hukunci, rantsuwa ma alama ce ta tabbatar da hukunci. Ba a hada shaida tare da rantsuwa. To amma a wannan ayar asali ce ta hada shaida da rantsuwa. Me yin shaida a ce kuma sai ya rantse? To saboda haka an ce wannan akan shaidar ahlul kitabi ne. Idan ahlul kitabi ba musulmi ba za su yi shaida, saboda tuhumar da ake musu a cikin shaidarsu sai a ce sai sun yi rantsuwa. Me yasa ake tuhuma ahlul kitab? Sun karyata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai kuma in ka karbi shaidar mutum ka amince masa, wanda bai amince ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka amince masa? Ya dace wannan kamar tanakudi ne ga musulmi. Indai har za ku karbi shaidar Kirista, shaidar wanda ba musulmi ba, bayan ya karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta yaya za ku yarda da shaidar sa? To sai aka ce to sai ya rantse. To kuma wannan ya zamanto asali akan waɗanda suke ga waɗanda suke cewa wanda ba musulmi ba zai iya shaida ga musulmi ba a cikin wasiya, wanda kamar yadda yake shine kaulin Abu Musa al-Ash'ari. Imam Ahmad ya wasa'a yace duk wata qadiya wadda ta hada wadda ta samu ga musulmi a halin tafiya, ya zamanto babu musulmi da zai yi shaida a gare shi sai wanda yake ba musulmi ba, sawa'un a wasiya ko ba a wasiya ba. To wanda yake ba musulmi ba zai iya daukan shaida. To amma in yazo yin shaida, ba za a karbi shaidar sa ba sai an hada masa da rantsuwa, saboda akwai riba, akwai tuhuma a gare mu a wajen mu tare da shi. Mecece tuhumar? Cewa shi ba musulmi bane, ya karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba za mu yadda da maganar sa ba har sai ya rantse. Wannan ita ce matsala ta karshe wadda jiya saboda kurewar lokaci ba mu tambihi akan ta ba. Yanzu sai mu tashi aya ta 109 a cikin wannan sura, wanda shine matsayi na karshe a cikin wannan sura mai albarka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.
الله تعالى يا بينا منا a cikin wannan sura irin wato kafa hujja da yake yi ga nasara wajen nuna gurbatar aqidarsu da nuna kafircin su yayin da suka maida annabi Isa Allah suka mayar da shi dan Allah suka canza addinin annabi Isa to anan Allah sai ya kawo ƙarshen surar da bayanin abin da zai faru na ranar alkiyama na kafa hujja da zai musu wanda yake shine kurunkus idan anan Allah ya bayyana musu hujja ta hankali da hujja ta da'awa ba su yadda ba to ranar alkiyama hujja za ta bayyana a kansu wadda take hujja da za ta kare dukkan rigima domin ranar alkiyama shine ran da ake kare dukkan hukunci hukunci na ƙarshe wanda ko ka so ko ka ki abinda Allah ya hukunta shine zai tabbata shine Allah yake mana hikayar wannan surar ya suranta ta gare mu tamkar muna ganin ta Allah yace yauma yajma'u Allahu ar-rusul ka tuna ya rasulullah a ranar da Allah zake tara manzanni baki daya ya tara manzanni ga baki daya fa yaqulu sai Allah ya ce musu madha ujibtum wani jawabi akai muku wato akan kiran da kuka yi me al'umominku suka amsa muku me suka yi muku raddi yayin da kuka kira su zuwa ga bautar Allah qalu la ilma lana sai manzanni su ce babu ilimi a gare mu ya Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai kadai kai ne mai tarin sanin abubuwan da suka buya wannan Allah yana suranta mana abin da zai faru ne ranar alkiyama da wannan matsayi da manzanni za su tsaya Allah zai tambayi manzannin Allah menene jawabin da al'ummunku suka mayar muku da shi yayin da kuka kira su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin wallahi sai mun za mu tambayi waɗanda aka yi aike zuwa gare su sune al'umomi wala nas'alanna almursalin kuma wallahi za mu tambayi manzanni to a lokacin da Allah zai tambayi manzanni sai su ce la ilma lana babu ilimi a gare mu waɗansu malamai sun ce wannan saboda tsananin tashin hankali da tsoro da firgita da razani na wannan ranar cewa akwai makamin da in Allah ya tambayi manzanni za su rasa jawabi sai Allah bamu san abinda jawabin da aka bamu ba saboda tashin hankalin wannan rana sannan kuma daga baya Allah ya tambayi manzanni su ce ma Allah mun isar da sako ga mutanen kuma sun ƙaryata mu mutanen sai su ce Allah ba su isar da sako gare mu ba har Allah ya nemi manzanni su kawo shaida saboda haka ranar alkiyama wato hali ne akwai halin dimaucewa da hatta annabawa za su dimauce su ce ba mu san abin da Allah mutanen mu suka ce mana ba saboda razanin da ke cikin wannan da ke cikin tashin hankali waɗansu malamai kuma wannan shine abin da aka ruwaito ga Ibn Abbas daga Ibn Abbas shine wato tsananin tsoron Allah jalla wa ala ne da mai da ilimi gare shi wato babu ilimi a gare mu ya Allah da hakikanin menene matsayin su dangane da raddin da suka yi wannan ilimin ilimi ne wanda yake yana wajenka domin kai ne ka san zahiri da batini, domin da Allah ya tambaye su sai suka wato sai suka yitina sai suka hararo cikakken sani na halin al'umomi tare da annabawansu. Wannan abu ne wanda yake a wajen Allah, da abinda al'umomin suka yi a bayan annabawa sun tafi, tunda ba san abin da suka yi ba, kamar yanda zai zo a cikin kisar Annabi Isa, kuma kamar yanda Allah ta'ala, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayin da al'umomi waɗanda suka waɗanda suka zo bayan ya riga ya bar duniya da irin abubuwan da suka yi na cancanza addini, zai gaya ma Allah cewa bai san abin da mutane suka yi ba bayansa. To wannan ishara ne ga cewa annabawa wato ba ruqaba'u bane, ba masu tsayawa bane akan al'umominsu, su dai aikinsu su isar da saƙo. Sauran abin da al'umma za su da irin raddin da suka yi musu musamman a bayan sun riga sun wuce, wannan abu ne wanda yake Allah shine ash-shahid, shine ar-raqibu akan al'umomi bayan wucewar annabawa. Sannan annabawa suka sifanta Allah da sifar da ta dace da shi, da kuma wanda ba wanda ya musharaka da shi a nan wajen, cewa Allah shine kadai mafi sani, innaka anta allamul ghuyub, Allah kai kadai shine ma'anar kawo dhamirul fasl, kai ba waninka ba, kai ne allamul ghuyub. A cikin wannan akwai kore sanin ilimin gaibu ga annabawa, kamar yanda Allah ta'ala ya ce ma annabi Nuhu, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, kada ka tambaye ni abinda baka da ilimi a kansa. Saboda haka kaga akwai ilimi wanda Allah yake korewa annabawa cewa su ba su san shi ba. To wannan a wannan mukamin haka annabawan Allah suka yi shaida ga Allah cewa shine masanin fake, saboda haka daga cikin sunayen Allah akwai wannan suna nasa Allamul Ghuyub. Saboda haka zaka iya roƙon Allah, ya Allamul Ghuyub allimni, ya masanin fake, ya masanin gaib, wato al-ghuyub jam'un gaib, ya masanin abubuwan da suke a fake da ba wanda ya san su sai shi, ka sanar da ni ya Allah. Dan dama ana son in zaka yi tawassuli da Allah da sunansa, ka nemi abin da ya dace da wannan sunan. In ka ba ambace shi da sunan masanin gaibu, to ka nemi sani, ko kuma ka nemi gafarar abin da yake shine kadai ya sani, kai kanka wataƙila kayi ma baka san kayi ba. To sannan Allah kuma ya intikali ya zuwa ga irin abin da zai faru tsakaninsa da Annabi Isa salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wannan ayar ta farko kamar shimfiɗa ce a cikin halin da Allah zai tsayar da annabawa, hali na tsoro, suna tsoron Allah jalla wa ala, da hatta abin da suka sani suka imauce, suka ce ba su san shi ba, kuma suka mayar da ilimi ga Allah jalla wa ala shi kadai, domin nuna bautarsu ga Allah da nuna wato gazawarsu a gaban Allah jalla wa ala. To ina kuma ga Annabi Isa da waɗansu suka zo suka ce shi ne Allah, yaya zai kasance bayan yana cikin jumlar manzanni ɗin da suka ce ma Allah la ilma lana? To sannan shi kuma a keɓe shi da wata tambaya tasa ta musamman da Allah zai masa a wannan mawqif ɗin. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ka ambata ya Rasulullah, yayin da Allah yake ce ma Isa ibn Maryam, kaga nan sai aka kawo fi'ilul madi, da yayin da Allah ya ce ma kamar an riga an yi, wannan Qur'anin alkiyama ne fa abinda zai zo ya faru ne. To amma a wajen Allah, saboda hakikanin abinda zai faru ranar alkiyama abu ne wanda yake tamkar ana yin sa yanzu, har ma an yi ya wuce, Allah yana bada labari ne, saboda tabbas abu ne wanda yake zai afku. Allah ya ce idh qala Allahu ya Isa, ka tuna ya Rasulullah, yayin da Allah yake ce ma Annabi Isa, zai zo ne fa abin, Allah yake ce ma Annabi Isa, udhkur ni'mati alayka, ka tuna ni'imata da nayi a gare ka. Wato ni'ima za ta iya zuwa da ma'ana al-in'am, ni'im wato ni'imtawar da nayi maka, ayyukan da nayi maka na ni'ima, ko kuma kididdiga ni'imomin daya bayan daya. Ka tuna ni'imomin da nayi, saboda haka ni'ima anan wajen jinsi ce, ka tuna jinsin ni'imomin da nayi a gare ka ya Isa ibn Maryam. Mu kula anan wajen, tun daga nan har ƙarshen wannan ayar Allah yana cewa ya Isa ibn Maryam, yayi ta karrarawa dan a san cewa, dan yayi raddi ga Nasara, dan Maryam ne fa, ba dan Allah bane. A wannan makamin da wato bashariyarsa take bayyana, da kuma uluhiyar Allah take bayyana, kamar yanda zamu gani a cikin wannan matsayi, ka tuna ni'imomin da nayi maka, id ayyat wa ala walidatika, da kuma ni'imar da nema mahaifiyarka. Id ayyatuka bi ruhil qudus, yayin da na karfafa ka da rai mai tsarki. Allah yayi ni'ima ga annabi Isa yayin da ya bayyana matsayinsa, a yayin da ba wanda zai iya kare shi, domin bani Isra'il sun ce shi dan dabo ne, sahiri ne, sun ce matsafi ne. Matsafi ko a cikin shari'ar annabi Musa kashe shi ake yi, da mai tsafi da mai bokanci ta hanyar alaka da aljanu. A cikin At-Taura hukuncinsa hukuncin mushriki ne, kashe shi ake. To suka ce ma annabi Isa wannan, ba wanda ya tsare annabi Isa illa Allah jalla wa ala, da ya bayyana matsayinsa. Haka zalika mahaifiyarsa sun faɗi bautanan aziman akanta, Allah ya tsarkake ta. Wannan ni'ima ce babba da Allah yake tunatar da annabi Isa, ne wannan ni'ima a gare ka. Id ayyatuka bi ruhil qudus, na karfafa ka da ruhul qudus, shine annabi, shine malaika Jibril. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ruhul qudus da cewa shine Jibrilu, kuma wannan sunnar Allah ce yake karfafa, wato yake aiko malaika Jibril dan ya karfafa annabawa da mu'minai. Wait au haitu, kamar yanda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul anfal, idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu, yayin da Allah ya wahayi ga mala'iku cewa ina tare da ku, ku tabbatar da mu'minai, wato ku ba su dagewa, imanin su ya tabbata, wato ku jefa wato yaqini da zai sanya su dage akan gaskiya. La tajidu qauman yu'minuna billahi, hayya zuwa inda Allah ta'ala yake cewa ulaika alladhi ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu, wadannan mu'minai ne Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu, kuma ya karfafa su da rai daga gare shi, shine ya karfafa su da malaika Jibrilu. Mu'minai Allah yana karfafa su da malaika Jibrilu, kamar yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Hassan bin Thabit ba zai iya yaki ba, matsoraci ne, haka Allah yayi shi. Wadansu mutane haka suke, yana zaune tare da mata su Safiya, mushrikai sun zo sun kawo hari. Safiya tace masa, tashi ka je ka kare mu, dinnan mata ne da yara, ce kun san ni ban iya yaki ba. Sai ita ce ta tashi ta je ta kare su, amma harshensa ya fita ko bi zafi akan mushrikai, harshensa ya fita ko bi zafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajuhum wa ruhul qudus ma'ak, kai musu zambo, ka zage su, kai musu habaici da wannan harshen nasa, naka malaika Jibrilu na tare da kai. Annabi wato sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin yana bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yake cewa wa Jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u, Jibrilu yana cikin mu, ruhul qudus babu buya a gare shi. Wato kana ganin karfin nasa a cikin irin maganganun da yake fada da harshen sa, na wato kaifin habaici da yake ma mushrikai, wanda magana ce zai yi guda ɗaya sai ya dauke ta ya ta yada ta, wannan ya zamanto aibi a gare su ila abadin abadi. To Allah ta'ala ya tunatar da annabi Isa, ya karfafa shi da ruhul qudus, shine malaika Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi, kana yin magana ga mutane fil mahdi, a cikin tsumman haihuwa, an dauko shi a cikin tsumman haihuwa, ana haihuwarsa kenan, yaro jariri fitowarsa kenan daga cikin mahaifiyarsa, yana magana da karfafawar ruhul qudus. Allah ya karfafa shi da malaika Jibril yayi magana, yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Saboda haka wannan ta sanya abun mamaki da ba taba gani ba, ba wanda ya taba magana a cikin wato tsumman haihuwa illa mutum biyu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, da annabi Isa da jariri sahibu Jurayj, su ne kadai suka taba magana. Wannan ko ya isa abun ban mamaki, wanda wannan shine ya tabbatar da bara'a ganana ga sayyidatuna Maryam, yayin da ƴan uwanta suka ce ya ukhta Harun, ya Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, yake yar uwar Haruna, ubanki ba ashrarin mutum bane, kuma mahaifiyarki bata zamanto wato kilaki ba, ya aka kika zo da wannan abun. Fa asharat ilayhi, sai ta nuni gare shi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, ya zami magana da jariri wanda yake a cikin tsumman haihuwa. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, sai ce ni bawan Allah ne, Allah ya bani littafi ya sanya ni annabi. Saboda haka shikenan sun san cewa wannan abun wane mutum. Id ayyatuka tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala, kuma kana magana ga mutane yayin da ka zamanto gwarzo, yayin da ya kai dan shekara 33 lokacin da Allah ya bashi annan lokacin da Allah ya aiko shi da ya isar da sakon at-taura da ya kira ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. To a lokacin nan Allah ya karfafa shi da Ruhul Qudus, yake zuwa masa da wahayi yayi magana da mutane yayin da ya zamanto gwarzo namiji. Al-Kahal shine yayin da mutun ya kai dan shekara 30 zuwa shekara 40, wadansu suna cewa zuwa shekara 50, shine Al-Kahal lokacin da mutun yake cika ta karfinsa da cikar hankalinsa. To yayi yana magana da mutane a lokacin da yake jarini da kuma lokacin da yake babba. Maganar nan wadda take a bakar fafawa da wato mala'ika Jibril, wato magana wadda take daga Allah. Wa idh allamtuka al-kitaba, ka tuna kuma ita ma wannan wata babban ni'ima ce, ka tuna yayin da na sanar da kai littafi, ilimin littafi. Waɗansu malamai sun ce shine Allah ya sanar da shi ilimin rubutu da karatu, shine al-kitab. Ilimin rubutu da karatu, yana iya karanta at-taura ya dauke ta ya karanta ta kuma ya rubuta ta, wanda ya nuna ilimin rubutu da karatu ni'ima ce daga Allah babba, tunda mutane da dama za ka ga ba su samu wannan ba. Saboda haka abinda ake na wato yaki da jahilci, a kawar da jahilci da iya rubutu da karatu da shi, abu ne wanda yake na ni'imar da Allah yake goranta ma annabawansa ita. Don haka duk wanda ya sake da wannan yayi sake da abinda Allah ya girmama shi ne. Allah ya kamba masha'anin ilimi, rubutu da karatu. Don haka jama'a mu tashi mu nemi ilimi. Da ilimi aka fi mu. Rashin ilimin mu shine ya mayar da mu baya. Don haka mu tashi mu nemi ilimi. Allah ya ce ma Annabi Isa, wa idh allamtukal kitaba, na sanar da kai ilimin littafi, wal hikma, kuma na sanar da kai hikima. Hikima anan shine sanin asrarus shari'a, sanin maqasidus shari'a, manufar shari'a, wanda da shine ake kiyasi hukuncin da bai bayyana balo-balo a cikin littafin Allah ba, sai ka gano daga manufar shari'a me hukuncin nasa, shine ilimin fiqh. Al-hikma shine ka sanya abu a daidai bigiran sa, wato irin ilimin sanin hukunci. Allah ya ba mu Annabi Isa wannan sani, dan haka yake hukunci da at-taura cikakken hukunci. Hukuncin wanda ya sani shine wanda Allah ta'ala ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikakken sani na asrarus shari'a. Allah ya saukar da Al-Qur'ani a gare shi, abinda bai bayyana babalo-balo a cikin Al-Qur'ani da fahimta sana Al-Qur'ani na asrarus shari'a, na maqasidus shari'a, manufar shari'a, sai ce ga hukuncin Allah akan abu kaza. To Allah ya ba mu Annabi Isa wannan, wanda yake nuna cewa duk wanda Allah ya bashi ilimin fiqh a cikin addini, Allah ya masa ni'ima. Tun daga shi Allah ya goranta ma annabin Allah wannan ni'ima da ya masa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, duk wanda Allah yake son alkhairi da shi sai bashi zurfin fahimtar addini, shine ilimin hikima, ilimin fiqh. Wat-taurata wal-injil, kuma na sanar da kai at-taura, na sanar da kai injila. A cikin wannan akwai ishara ga cewa Annabi Isa ya san at-taura ciki da bai, ya haddace ta. Allah ya bashi sanin at-taura. Mun san kuma bani Isra'il da suka samu Uzairu yana karatun at-taura, ya haddace ta. Dan ba kowa ne ya san at-taura ba, ba kowa ne ya san at-taura ba, ba kamar Al-Qur'ani bane wanda Allah ya sauƙaƙe shi da hadda ga mabiya al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taura duk wanda ya san at-taura aya ne, da Uzairu ya san at-taura sai suka bauta masa suka ce dan Allah ne, saboda ya zamanto aya. To Annabi Isa ma Allah ya karfafa shi da ya sanar da shi at-taura, wal injil, ya sanar da shi linjila, shine littafin da Allah ta'ala ya bashi, wanda ke kunshe da hukunce-hukunce da suka shafe hukunce-hukuncen da ke cikin at-taura, da kuma wa'azi da hikimomi da bishara da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idni, kuma ka tuna ya Isa ibn Maryam, yayin da kake halittar a tsuntsu, surar tsuntsu daga tabo, ka dauki tabo wato ka sassaka ka kwaba shi ka suranta tsuntsu daga wannan taban, bi izini, da izinina, wato sai da izinin Allah yake yin wannan. Allah ya bashi yanda zai yi ya sassa, wato ya suranta sura ta tsuntsu, jinsin tsuntsu, wannan ya hada wato yayi da surar dawusu, yayi da surar beli, yayi da surar tattabara, duk da izinin Allah da sanar da Allah ta'ala da yi na ilimi da ya bashi, duk daga yunku fa zai yi daga kasa tabo. Fatakunu tairan bi fatanfuhu fiha, sai ka hura a cikin wannan surar da kai, sai ka hura da bakinka fatakunu tayran bi idni, sai ta zaman to tsuntsu da izini na, sai ta tashi, sai tashi yana tafiya da izinin Allah, ya zaman to tsoka da nama da gashi kiri-kiri, mutane suna ganin wannan. Wannan aya ce daga Allah. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idni, kana warkar da al-akmah, shine wanda yake an haife shi makahu bai taba gani ba har abada. Waɗansu suka ce abinda ake nufi da al-akmah shine wanda ko tsagar idan babu, an haife shi wato idan sa kamar fuskar sa, wato idan sa kamar kiyar sa take, babu alamar tsagar ido, amma sai ka shafa shi sai ya zamanto gashi nan ido ya tsagu yana gani. Ko kuma wanda yake bai taba gani ba, ba wanda yake ya taba gani ba, ba a taba yin sa ya gani ba tunda aka haife shi, koda da idan amma baya gani, sai ka shafa shi sai ya zamanto yana gani. Wal abras, da mai cutar baras, cutar baras cuta ce wanda take gagararra wajen waraka, amma wanda yake da wannan cutar shine cutar da zaka ga waɗansu suna ce mata kuturta ce, amma as-sahih cuta ce ta fata wanda yake za ta sa mutum ya zamanto kamar zabaya din nan, sai ka shafa, bata waraka, babu waraka gare ta. In mutum ya samu wannan cuta, sai ka ga dan ta fara da dan wuri kankani, tana tafiya har sai jikin mutum gabaki daya zamanto haka. Akwai wani bawan Allah, wani mutumin Ethiopia, farkon zuwan mu Madina na san shi, muna zuwa karatu tare da shi, yana zuwa karatu da tijo ne, ashe yana da wannan cutar. Mutum gashi dai da sifar launin jikinsa launin irin yan Ethiopia din nan, wankantar wada, amma ba mu bar Madina ba sai da ya zamanto ya koma zaba ya jajawur. To mai irin wannan Annabi Isa idan ya shafa shi sai ya zamanto ya warke gabaki ɗaya da wannan cutar, bi izini, Allah ya ce da izini na. Allah ne yake gaya ma Annabi Isa waɗannan ni'imomi. Wa idh tukhrijul mauta bi idni, ka tuna yayin da kake fitar da matattu da izini na. Fitar da matattu ma'ana rayar da su, domin fitar da su shine rayarwa. Wa kadhalika tukhrajun, ai haka ne ake fitar da ku wato daga cikin kabarburanku, wato zai zo ya tsaya akan kabari ya ce mai wanda yake cikin kabarin ya taso, sai ya tashi ya ku, sai ya tashi kamar yanda wato tsuro yake yake hudowa daga cikin ƙasa, haka zai hudo daga cikin kabarin ya miƙe. Duk wannan yayi bi izini, da izinin Allah, ba da ƙarfinsa yayi ba, ba cewa yayi shine yake yi ba, kamar yanda ya faɗa Allah a cikin suratul Ali Imran, ya ambaci cewa wancan Annabi Isa ne yake gaya wa mutane, wa uhyil mauta bi idnillah, ina rayar da matattu da izinin Allah, dan yana gaya musu ayoyin Allah ne. Nan kuwa Allah ne yake gaya ma Annabi Isa muhawarar da suke tsakaninsu. To Annabi Isa kaje ya ce da izinin Allah yake, kuma Allah ya tunatar da shi kan cewa wannan abin da yake da izini na yake, domin mu musulmi mu ji, ahlul kitabi ma su ji. Wa idh kafabtu bani isra'ila anka, ka tuna yayin da na tsare hannun bani isra'ila ga barinka, ba za su iya cutarka ba. Idh ji'tahum bil bayyinati, yayin da ka zo musu da ayoyi da hujjoji mabayyana. Faqala alladhina kafaru minhum, sai kafirai daga cikinsu suka ce, in hadha illa sihrun mubin, wannan ba komai bane illa sihiri wanda yake mabayyani. To a lokacin nan Annabi Isa ba mabiya gare shi masu yawa ba da za su kare shi, ba uba gare shi ba mai kare shi, ba baffa gare shi ba mai kare shi, ba sarauta gare shi ba mai kare shi, babu wani mai kare shi, amma Allah ya tsare bani Isra'il ba su samu iko a kansa ba, a kansu cuce shi. Wannan ita ce isma ta annabawa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas, Allah yana tsare ka daga mutane. To Allah yake tunatar da Annabi Isa cewa shi ma ya bashi isma daga bani Isra'il, ya tsare shi daga sharrin bani Isra'il, domin sun taso haikan kan sai sun ga yadda za su yi su halaka shi. Ɗaya daga cikin hanyoyin da suka yi shine suka yi hukunci akan cewa shi ɗan dabo ne, sahir ne, wanda yake sahir a cikin shari'ar ta At-Taura, kashe shi za a yi. Kuma shi sarkin Rumawa Nero ya yadda akan cewar zai zartar da hukuncin da At-Taura ta ce a zartar akan Annabi Isa, cewa a kashe shi. To Allah ya tsare su, ya hana su, ya bashi isma. Duk wannan tunatarwa ce da Allah yake ma Annabi Isa na ni'imomin da ya masa. Na'am.
إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
Allah ta'ala yace wa id auhaytu ila alhawariyina, katina yayin da nayi wahayi ya zuwa ga alhawariyin, wahayi ba na annabci ba, wahayi na ilhama. Saboda kada ka ce Allah yayi wahayi ga hawariyin kace to kuma yaya aka ce an musu wahayi, su ma annabawa ne. Wahayi Allah ta'ala yana yin wahayi ga waɗanda ma ba mutane ba. Wa auha fi kulli sama'in amraha, Allah yayi wahayi ga kowace sama, yayi wahayin umarninta gare ta, wato ya sanya umarninsa ga wannan sama. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari, ubangijinka yayi wahayi ga kudan zuma, ai ilhama yayi mata. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi, mun yi wahayi ya zuwa ga mahaifiyar annabi Musa. Mahaifiyar annabi Musa ko ba annabiya bace, la a wajen ahlul kitabi wala a wajen musulmi. Ahlul kitabi qatibatan, kamar inda Sheikhul Islam yayi hikayar ijma'in ahlul kitabi, malaman ahlul kitabi ya malaman musulmi da suka yi rubutu da suka yi binciken littafin ahlul kitabi sun tabbatar cewa ijma'in ahlul kitabi ne cewa babu mace wadda aka yi mata annabci. Saboda haka uwar annabi Musa da Allah ya ce yayi mata wahayi, wahayi bai mai da ita annabiya ba, wanda ya nuna kan cewa wannan wahayin ba wahayin annabci ba ne. Akwai wahayin da Allah yake yi wanda ba zai mayar da mutum annabi ba, wahayin ilhama, wato a jefa musu a cikin zuciyarsa. Allah ya yi umarni ya jefa ma alhawariyun a cikin zuciyarsu, ya ba su ilhama da ƙarfin rai. An aminu bi wa bi rasuli, kan ku yi imani da ni da kuma da ubangi da manzona. Alhawariyun su ne mabiya annabi, mabiyan annabi Isa, sahabban annabi Isa, zaɓaɓɓu a cikinsu. Kowane annabi yana da zaɓaɓɓun sahabbai waɗanda suke masu isa matuƙa wajen ban gaskiya da shi. To na annabi Isa an kira su da sunan alhawariyun saboda an ce saboda wato tsarkin zuciyarsu, zuciyarsu farafat take daga wato daga alhur ne wanda yake da ma'anan tsananin fari. An ce kuma saboda tsananin wato hasken tufafinsu, tufafinsu kyawawa ne, masu fari, masu tsanani wajen tsafta. Kuma wannan sifar har lokacin jahiliya nasara sun ɗauki irin wannan sifar, kamar yadda larabawan jahiliya suke a sifanta su, kamar nabiga yana sifanta wato masu addinin nasara da riqaqun ni'ali tayyibun hujuzatuhum yuhayyawna birrayhani yawmas sabasidi. Riqaqun ni'al, masu wato takalma waɗanda suke sirara, wanda suke duk wanda zai sa irin wannan takalmin, takalmi ne na ni'ima na masu tsafta. Tayyibun hujuzatuhum, masu ɗaure wato gyautansu, ba sa zina, masu tsare al'auransu ba sa zina. Yuhayyawna birrayhan yawmas sabasidi, suna yin gaisuwa ta wato rarraba turare, a zo da turaren wuta ana zagawa da shi. Yawmas sabasibi, ranar idinsu, shi ne ranar idin da suke yi na bikinsu na Kirsimeti. Wato wannan hatta a jahiliya an san su da haka, saboda asalin sahabban annabi Isa abinda suka keɓanta suka sifanta da shi kenan. Don haka ne ma ake ambatan su da alhawariyun, wato masu tsananin tsafta ta zuciya da kuma tsananin tsafta ta zahiri. Tsaftarsu ta zuciya babu shirka a ciki sai imani, babu munafunci a ciki sai gaskata annabawan, sai gaskata Allah da annabawansa. To ba su yi wannan ba sai da ilhama daga Allah. Allah ne ya musu wannan ilhamar, ya karfafa su da Ruhul Qudus, suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah annabi Isa salawatullahi wa salamuhu alaihi. An aminu bi wa bi rasuli, qalu, sai alhawariyuna suka ce amanna, mun yi imani. Washhad, kai shaida ya kai Ruhul Qudus, kai shaida ya kai ruhullah ya annabi Isa, bi annana muslimun, da cewa mu dinnan mu musulmi ne. Saboda haka kaga sahabban annabi Isa shaidar da annabi Isa cewa suke yi cewa su musulmi ne. Saboda haka ina mai da'awar bin annabi Isa, an ce masa ka zamanto musulmi, kace a'a ba mu ba musulunci. Sahabban annabi Isa keɓantattunsa sun ce su musulmi ne. Wannan kuma shine dukkan abinda mabiyan annabawa suke akai kan cewa su musulmi ne. Addinin annabawa gabaki ɗaya addinin musulunci ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna ad-dina indallahi al-islam, addini a wajen Allah shine addinin musulunci.
Isqala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan min as-sama'i, قال اتقوا الله إن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
الله تعالى ya tunatar da mu a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru tsakanin annabi Isa da mabiyansa al-hawariyun. Allah ya ce itqal al-hawariyun, ka tuna ya rasulullah, yayin da hawariyawa suka ce ya Isa ibn Maryam, ya kai Isa dan Maryam, a cikin wannan akwai ishara akan cewa ahlut tauhidi ne su, ba masu shirka ba, ba su ce annabi Isa dan Allah bane, su ma haka suke kiransa da cewa ya Isa ibn Maryam, ya Isa dan Maryam. Hal yastati'u rabbuka, shin ubangijinka zai iya, an yunazzila alaina ma'idatan minas sama, ya saukan mana da kabaki daga sama. Kabaki shine wato sufura, tebur wanda yake na fata, wanda yake an dora abinci a kansa, ba a zo a kawo tebur din ba, a abinci akan tebur ya sauko daga sama. Ubangijinka zai iya amsa addu'arka idan kai kan yi mana wannan, mu gani. Qala taqullaha, sai annabi Isa yace ku ji tsoron Allah, in kuntum mu'minin, in kun kasance mu'mine ne ku na gaskiya, wato kada ku nemi Allah, kada ku nemi abin da zai zama to jarabawa a gare ku. Wannan tambayar da suke yi ba tambaya ce ta shakka ba, tambaya ce kamar yadda zamu gani ta neman wato ƙarin yaqini, ba suna shakka cewa Allah ya ga wani abu zai gagare shi ba, tunda mu'mine ne. Qalu amanna, sun ce mun yi imani, wa shahad bi anna muslimun, bi annana muslimun. To ta yaya za a yi su shakka akan kudura Allah? Shi yasa ne ma waɗansu, akwai wata qira'a ta wannan ayar wadda take ita ce qira'ar Kisa'i, hal tastati'u rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama, zaka iya wa ai hal tastati'u su'ala rabbika, zaka iya roƙon ubangijinka. Sai aka shafe su'al, aka tsayar da al-mudaf ilayhi mahallul mudaf, wama yalil mudaf ya'ti khalafan anhu fil i'rab idha ma hudifa, kamar was'alil qarya, a shafe al-mudaf, a tsayar da al-mudaf ilayhi maqamuhu. Wato hal tastati'u su'ala rabbika, zaka iya roƙon ubangijinka. Mu'adh ibn Jabal yana rinjayar da wannan qira'ar, duk wani wanda yaji ya karanta ta hal yastati'u rabbuka sai ya masa inkari. Amma kuma qira'a ce sab'iyya, ita ce ma qira'ar jumhur, amma qira'ar Kisa'i da Hamza, hal tastati'u rabbaka, zaka iya to roƙon ubangijinka ya saukar da wato ma'ida daga gare mu daga sama. Annabi Isa ya musu ya tsoratar da su Allah, kan ku ji tsoron Allah akan wato kada Allah ya jarabce ku da abin da ba za ku iya ba. Qalu, sai suka ce nuridu an na'kula minha, mu dai muna so ne mu ci daga wannan wato kabaki. Wa tatma'inna qulubuna, kuma zukatanmu ya zamanto su samu nutsuwa, su samu nutsuwa, kamar yadda annabi Ibrahim Allah ta'ala ya ce masa awalam tu'min, baka yi imani bane cewa Allah yana rayar da matattu daga rayayyu yana rayar da rayu daga matattu qala bala yace a Allah nayi imani walakin liyatma inna qalbi zuciyata ta samu nutsuwa wato ma'ana ne intiqali daga imani da gaibu zuwa ga imani na wanda yake na mushahada walaysa al-khabaru kal-muayana labari ba kamar abin da ka gani kuru-kuru bane ainul yaqini shine abin ka ganshi gashi kana cikin sa da kai ake yi ba abin da aka baka labari ba to suka ce su ma wannan tsamaninan suke nema babu laifin mutun ya nemi tsamanina akan abu ba wai dan shakka bane ba a gwada Allah amma ka nemi ƙarin yaqini ta hanyar da Allah ya yarda ba kai shakkar cewa shin abin haka ne bari in gani in gwada in gani in kai shakka to shikenan sai ya zama to kan cewa in ayar ta zo ba za ka gane ba sai ta ƙara maka kafirci akan cuta a cikin cutar da ke cikin zuciyarka dan shakka akan sha'anin Allah cuta ce wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana kuma mu sani cewa haƙiƙa abinda ka zo mana da shi gaskiya ne wato mu dada ƙara samun yaqini akan gaskiyar abinda ka zo mana da shi wa nakuna 'alaiha min ash-shahidin kuma mu zamanto masu yin shaida akan ta wato masu yin shaida ga wanda za su zo gabanin wanda za su zo bayan bayan mu akan cewa mun yi shaida Allah ya sauko mana da abinci daga sama mun ci a bisa wato da amsawar addu'ar da yayi ga ruhullahi Isa dan Maryam wato mun shaida akan cewa aya ce daga wajen Allah kuma hujja ce akan annabcinka da gaskiyar abin da ka zo mana da shi qala Isa ibn Maryam sai annabi Isa dan Maryam kun ga waje na uku waje na hudu kenan da Allah yake ambatansa da Isa ibn Maryam sai Isa dan Maryam yace Allahumma rabbana ya Allah ya ubangijinmu ya hada sunayen guda biyu domin wato Isa matuka wajen yin magiya da wajen wato kaskantar da kai da neman ijaba wajen addu'a saboda haka wajen addu'a ka karrara fadi kace Allahumma ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin yana da asali gashi ruhu gashi annabi Isa addu'a da yake nan yace bai kawai ce Allahumma sannan ya ambata ba bayan yace Allahumma din sai kuma ya sake cewa Rabbana ai ma'ana ya Rabbana ya ubangijinmu ya kira sunan Allah da sunansa wanda yake tara dukkan sifofinsa domin Allah shine sunan da ya tara dukkan sunayen Allah da dukkan sifofin Allah sannan ya kira shi da sifarsa ta rububiyya wadda take wajabta rahama da kulawarsa ga halittarsa ya rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ka saukar da kabaki akan mu daga sama wato ma'ida shi ita ce kamar yadda muka ambata shine wato a tebur wanda yake aka shimfida abinci a kansa to ka saukar da shi a gare mu daga sama takunu lana idan wannan ma'ida da ka baki ya zamanto idi ne li awwalina ga na farkon mu wa akhirina da kuma na karshen mu wato da waɗanda suka halarta ranar da zaka saukar da shi ya zamanto ranar idi wa akhirina kuma ga waɗanda za su zo daga baya su rinka tunawa da wannan ranar domin shine ma'anar idi ranar da wani abu na alkhairi babba ya faru da za a rinka tunawa da wannan alkhairin ana godiya ga Allah da shi me yasa mu aka mayar mana da ranar karamar sallah da ranar babbar sallah ranar idi ranar karamar sallah saboda ni'imar da Allah ya mana da ramadan da entawar da yayi ma mutane daga cikin wutar jahannama da lailatul qadri da ya ba su a cikin waɗannan ranaku to ranar sallah sai mu rinka tunawa da mi farin ciki ga ramadan ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العده ولتكبروا الله ما على ما هداكم ku cika kwanaki na azumi ku gode ku girmama Allah akan shiryar da ku da yi shi yasa ranar idi ake so ai takabbara in za a tafi masallaci dan an je ana jiran ai sallah ai takabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar shine idin godiya ga Allah idin babbar sallah saboda godiyar Allah ga ashrudil hijja ranar da aiki a cikin su yafi aiki a kowace rana da ranar arfa randa Allah yake turmuza hancin iblis saboda yanta mutane da yake yi daga wuta wanda sun riga shedan yana ganin ya riga ya same su ya sa su a cikin mabiyansa ya riga ya gama ribace su yaga kan cewa yau Allah madaukakin sarki ya karya lagonsa di ya yafi musu ya fitar da su daga cikin kangin shedan to wannan abin da yake a ranar Arafa wannan ni'imar shine muke tunawa da ita kashi garin ranar Arafa ranar babbar sallah to da kila mutun zai ce to ai shi da je Arafan ba shi bai je Arafa ba to ai ba ce na ɗan Arafa bane kawai wanda yayi azumi wanda bai je Arafa ba yayi azumi wanda yayi bautar Allah a wannan ranar ta Arafa shi ma ya samu wannan rabon ba sai ka je filin arfa ba sannan zaka samu wannan rabon balantana ka ce idi na masu arfa na masu filin arfa ne hatta waɗanda suke anan su ma za su yi idin dan su gode ma Allah ga wannan ni'imar ta su to annabi Isa yace ka sanya wannan rana ta zamanto mana idi a wannan ma'ida ta zamanto mana abin tunawa ga na farkon mu da na ƙarshen mu wajen godiya gare ka ya Allah wa ayatan minka ta kuma zamanto aya daga gare ka wato aya da za ta sanya mu mu imani da wato kudurarka mu imani da manzanka da sakonka da kuma kan cewa kai ne ubangijin gaskiya wa ayatan minka warzuquna ka azurta mu ya Allah wannan bai ambaci abinda zai azurta su da shi ba arrizqu arziki shine abinda yake qiwamul aish daidaituwar rayuwa ya hada arziki na almadda shine abinda za a ci a tufatar da shi da kuma arziki na ruhi shine abinda za a sami imani da shi saboda haka da annabi Isa ya roki arziki daga Allah ya hada arziki na imani da arziki na ni'imar duniya wanda yake zai ba mu mutun yalwar rayuwa yace wa anta khairur raziqin kai ne fiyayen masu azurtawa wato babu mai azurtawa irin Allah ko babu arzikin da yafi dadi irin arzikin da ka nema wajen Allah ya zo maka da shi domin shine arzikin da zaka gode ma Allah a cikin sa amma arzikin da kake ganin karfinka ne ko dabararka ne ko iliminka ne ko surkullanka ne ko malaminka ne ko bokanka ne ya baka tur da wannan arziki shine zai zama to halakarka saboda haka mutun ya nemi arziki wajen Allah warzuquna wa anta khairur raziqin domin Allah shine khairur raziqin qala Allah Allah ta'ala yace inni munazziluha alaykum Allah yace wannan abu ne wanda ya faru tsakanin Allah da annabi Isa da mabiyansa Allah yace inni munazziluha alaykum ni zan saukar da wannan kabaki a gare ku wannan alƙawari ne daga Allah wa man asdaqu minallahi haditha waye fa Allah gaskata zance saboda haka Allah yayi ya saukar da ma'ida watakila zaka ce to ai mun karanta bible mun karanta tarihin kirista ba mu ga saukar da ma'ida ba nawa ne labarin da ya faru ga annabi Isa da wayannan mutanen jahilai ba su sani ba ba su fada ba Allah ya gaya mana kuma ya saukar da ma'ida qala Allah inni munazziluha alaykum Allah yace ni zan saukar da ma'ida a gare ku faman yakfur ba'du minkum duk wanda ya kafirta bayan saukar da ita daga cikin ku alhawariyun da waɗanda suka ganta fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin to ni ko zan yi masa azaba azabar da bazan azabtar da wani daga cikin talikai da ita ba wato azaba wanda yake babu wani wanda ya taba dandana ta irin sa saboda sun ga aya ba su yi imani ba shi yasa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu ahmad ya ruwaito قال حدثنا عبد الرحمن شيني ابن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة بن كحيل عن عمران بن الحكم عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قريش واسنتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك كروك ألا يما يد دوس أن صفا يزمن توزي ناري أقريم سيمي إيماني لكي idan dai zaka mai da dutsen safa zinari kawai sai mu je mu ta kan fatar zinari ba ruwan mu da zuwa sham mu je mu samu zinari dutsen safa ya zamanto zinari gashi nan gefan gidan kowa mu kuma sai mu imani da kai qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa taf'alun za ku yi qalu na'am suka ce zami qala fada'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a fa atahu jibrilu sai a malaika jibrilu yazo فقال جبريل يتي إن ربك يقرئ عليك السلام وبنجيجن كينا قيشيك يا رسول الله ويقول لك كما يناتي مكا إن شئت إن كان سو أصبح لهم الصفا ذهبا زم يددوس أن صفا يواي غري زمن تو زيناري كاشي غري سنة تاشي تصفا سيس يددوس أن صفا يزمن زيناري فمن كفر منهم بعد ذلك أما دوان ديكا فرطة دكتشكين سبايا ونن أذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين zan masa azabar da ban taba yi ma wani azabar ba daga cikin talikai wa in shi'ita in kana so fatahtu lahum babar rahmati babat taubati war rahma in ko kana so sai in bude musu kofar tuba da rahma kofar tuba da rahma qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal babat taubati war rahma ma arhamahu ya rasul ma arhamahu min rasulin sallallahu alaihi wasallam dubo wannan jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma a'lamahu wa ma ahkamahu bi abi huwa wa ummi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka bude musu kofar tuba da rahma sai Allah ya bude mana kofar tuba da rahama. Duk waɗannan sai gashi da yawa yawan su duk sun musulunta. In bas musulunta ba ƴaƴansu sun musulunta, su Abu Sufyan, su Amr bin al-As da waɗanda suka zamanto gaggagaggan masu gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta. Allah ya bude musu kofar tuba da rahama. Shine kofar tubar da rahamar da muke ciki har yanzu, cewa duk irin zunuban da mutum yayi idan dai ya hadu da Allah bai yi shirka da shi ba, Allah zai zo masa da yawan wannan zunubai na gafara. Wannan baya ga kowa sai ga al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafi abinda wataƙila waɗanda suke zama nan zamanin ne kawai za su yi imani, sai dai a ba da labari wanda ya gani ya gaskata ya zamanto kuma shaidan na yana ta iza su. Amma wannan ita ta yi mana maganin shaidan. Shaidan yana halaka mu da sanya mu mu yi saɓo, da sanya mu mu zame mu saba ma Allah maɗaukakin sarki, mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya turmuza harshensa a ƙasa da kofar tuba da rahama da ya buɗe ga al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ya karɓi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraysh suka ce a ba su aya, amma sai ya ba da aya da rahama wadda ke dafa abin da suka nema, wanda yake shine wato rahamar da Allah ya mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bamu aiko ka ba face rahama ga talikai baki daya. Wannan ta daga cikin rahamarsa salawatullahi wa salamuhu alai. Saboda haka mutum kada ya rinka neman aya, mutum kada ya rinka neman aya ta yuta zo ya zamanto kan cewar Allah madaukakin sarki ya juye zuciyarka, kamar yanda yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, sai mu jujjuya ganinsu da tunaninsu kamar yanda ba su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam a marar farko ba. Idan ayat ta zo sai ma sai ya zamanto ba su yi imani ba, Allah ya kyale su a cikin duhunsu suna kai komo. Allah ya kiyashe mu. Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimtar ayoyi a cikin alqur'ani. Alqur'ani ya ishe mu aya, kamar yanda manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi yace kowane annabi Allah ya bashi aya wanda mutanansa suke imani da shi. Ni ayar da Allah ta'ala ya bani shine wahayi da Allah ya saukar gare ni, dan haka ina kauna na zamanto nafi dukkan annabawa mabiya. Domin ayarsa mai rai ce, tana nan da rai, har yanzu mutane na karanta alqur'ani suna imani, har yanzu mutane na shiga musulunci da ayar alqur'ani, har yanzu mutane imanin suna karuwa da karatun alqur'ani da fahimtar ma'anoninsa. Saboda haka ayar alqur'ani ta ishe mu aya. Amma wannan Allah ta'ala ya ambata mana domin mu ga irin ni'imar da ya ma bani Isra'il da irin yadda Allah ya amsa musu a harshen Annabi Isa. Kamar yadda muka ce waɗansu malaman tafsiri sun ce ba a saukar da ma'ida ɗin nan ba, amma jamhurin malaman tafsiri sun ce Allah ya saukar da ita, kuma wannan shine ya dace da faɗin Allah ta'ala inni munazziluha alaikum. An Allah ya yi alƙawari zai tabbatar da shi, amma an Allah ya yi narkon azaba to Allah zai yafe, zai iya yafewa. Duk abin da Allah ya yi ban tsoro cewa zan yi azaba ga wanda ya yi kaza, to nan ta hatal mashi'a. Ya yi ban tsoro zai iya saba, zai iya bari ya yafe. Ba wai saba alƙawari ba ne, yafiya ce, rahamarsa ce, domin rahamar Allah ta riga fushinsa. Saboda haka idan fushin nasa ya zo tunda rahamar ta riga, sai fushin ya kau, sai rahamar ta tabbata. Amma in Allah ya yi alƙawarin abu zai faru, ya yi alƙawarin zai yi ko na sakamako ko na lada ko na bayar da nasara ko na saukar da wani arziki, in Allah ya yi alƙawari wannan tabbas sai Allah sai ya yi. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah baya saba alƙawarinsa. Saboda haka wannan shine hujjan jumhurin malamai, tunda Allah ya ce inni munazziluha alaikum, cewa wannan ma'ida Allah ya saukar da ita ga mutanen annabi, ga hawariyawa da suke tare da Annabi Isa. Kasancewar wato ba su ambace ta a cikin lissafansu ba, kuma ba ta zamanto idi da suke bikinsa ba, wannan yana daga cikin abubuwan da ya salwanta na addinin Annabi Isa, da abubuwan da suka cancanza suka baddala na addinin Annabi Isa. Abubuwa ne kuma da yawa wanda Allah ta'ala ya ce fa nasu hadhan mimma dhukiru bihi, sun bar da yawa, sun bar rabo mai girma daga cikin abin da aka yi musu wa'azi da shi. To wannan shine iyaka inda za mu tsaya, sai Allah ya kai mu, mun so da mu karasa surar a yau, to amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah. In Allah ya kai mu gobe za mu sauke suratul ma'ida insha Allah, sannan kuma mu ga abin da za mu ɗauka a cikin suratul an'am kafin mu sauke karatunmu insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. دا da Allah minti daya jiya bayan sallar tarawi mun sanar cewa yau ne za a fara tahajjud domin daga daren yau ne daren goman karshe za su shiga daren yau shine daren 21 saboda haka za a fara tahajjud karfe 1 kamar yadda aka saba a wannan masallaci tarawi kuma za a ci gaba da yi saukar da aka dauko tun shekara 3 da suka wuce wannan shi ce shekara ta 4 duk shekara dama muna karanta izfi 15 wannan za mu yi sauka biyu kenan da saukar karashin tarawi da muka dauko tun shekara 3 da suka wuce a daren 29 insha Allah kuma a daren 29 din ma za mu yi saukar tahajjud wanda za ta kammala mana saukar da muka faro daga sallar tarawi a farkon wannan wata na Ramadan Allah ya mana muwafaqa da dacewa da daren Lailatul Qadr sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.